وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا أشرندا تقوص قواتن ربيع الأول هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو نياد دا يهود دا أربعين دا تقوص ديدي دا قوم قواتن ترى ميلادية تدبو بيو دا أشرندا شدا كمرين دا مكسابة هدوا a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadul Ma'ad, littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasi na 107. A darasin da ya gabata mun gama tattaunawa game da abin da ya gudana a sulhu Hudaybiya, kuma mun samu darussa masu tarin yawa wayanda ba wai wayannan darussan sun shafi iya sahabbai kadai ba, mu karan kanmu wayannan darussan za su amfanar da mu matuƙa gaya a wannan zamanin da muke rayuwa. Balma akwai wasu daga cikin darussan wayanda kamar waƙi'in mu na yau, wato kamar yana gaskata waccan haditha ta jiya da ta faru a Hudaybiya. Sannan bayan haka akwai hukunce-hukunce su kuma na fiqhu wanda malamai suka sake fitarwa a cikin wannan haditha ta ainihin wato Hudaybiya. Sannan da alƙawura da Allah madaukakin sarki ya daukar wa sahabbai, kuma dukkan alƙawuran nan Allah madaukakin sarki ya cika musu su. To bayan wannan alƙawari mafi girma wanda Allah ta'ala ya alƙawarin cikawa ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da ma musulmi baki daya, shine ƙarshen abin da ya faru cikin suratul Fatih, inda Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah. Da haka wannan tabbatar da wato addinin musulunci ya daukaka yayi nasara sama da dukkan sauran addinai, da kuma tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma tabbatar da kirka kan sahabban da ke tare da shi. Wannan yana daga cikin abin da suratul Fatiha ƙarshenta ta yi bayani a kai. Da haka Allah ta'ala ya ba da labari cewa ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shiriya, ya kuma aiko shi da addini na gaskiya don ya ba shi nasara, ya ba shi galaba da ɗaukaka a kan sauran addinai gabaki ɗaya waɗanda wanda ba shi ba. Allah ta'ala ya ɗauki wannan nauyi kuma ya cika shi. Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar ya kuma rinjayar da addinin musulunci a kan sauran addinan da ake wato ake yi a ban ƙasa. Lallai a cikin wannan akwai ƙarfafa zuciya, duk da cewa wani lokaci kana iya samun ainihin wato tutar musulunci ta yi rauni ko kuma musulunci ya yi rauni. Wannan baya nuna cewa raunin zai ci gaba da ainihin wato bibiyar musulunci da musulmi har abada. Sai dai wani dalili cikin dalilai da saba wata ka'ida cikin ka'idoji da karya wani sharadi cikin sharuɗan da Allah ta'ala ke ba da nasara in an cika su, to wannan rashin cika sharadin na sa iya sa musulunci wato ko musulmi su samu rauni ko musulmi a lallasa su, kamar yadda wannan ya faru a sulhu a cikin yakin Uhud. Dan haka in ba wannan ba, lallai sulhu Hudaybiya ya tabbatar da cewa addinin nan koda ka ganshi ya danyi rauni a wani guri, to za ka ganshi ya daukaka a wani guri, koda kaga wani lokaci kamar an yi nasara a kansa, to nasara ce ta wucin gadi, ba nasara bace ta dindindin. Daga bisani za ka ga kuma addinin musulunci ya sake yunkurowa, al'umman musulmi sun ƙara zabura, rauni ya sake su, sun ƙara samun karsashe da nishadi wajen ciccibar wannan addini da kuma ainihin wato daga tutarsa ta zamanto ta ɗaukaka. Lalle a cikin wannan akwai bishara da aka yi wa ainihin muminai da kuma tabbatar da su. Wa an yakunu ala thiqatin min hadhal wa'd, kuma ana son muminai su zamanto suna da yadda da aminci da Allah madaukakin sarki bisa ga wannan alkawari, wanda la budda an yunjizahu, babu ko shakka babu makawa Allah madaukakin sarki zai zartar da wannan alkawari. Da kar ku taba zaton abin da ya faru a sulhu Hudaybiya na rangwame na kawaici da kuma danniya da babban kiya da babakere da Qurayshawa suka yi a sulhu Hudaybiya, kar ku dauka kaman hakan nasara ce ga su ainihin wato makiya addini Qurayshawa, kuma kar ku dauka wannan kamar Allah madaukakin sarki ya fita sha'anin manzansa da addininsa. Kar ku taba tunanin wannan abu da ya faru kamar Allah ya yi watsi da sha'anin annabinsa, ya yi watsi da sha'anin addininsa, ba haka ba ne. Ta yaya bayan Allah madaukakin sarki shi ya aiko shi da wannan addini na gaskiya, kuma ya yi alkawarin zai ɗaukaka shi akan sauran addinai, to ta yaya za ka yi tunanin sulhu Hudaybiya da aka yi ya zama kaskanci ga annabi, ya zama kaskanci ga addini ila yawmil kiyama? Wannan wani abu ne wanda Allah ta'ala ya yi shi don ya zama shimfiɗa ga dukkan abin da Allah ta'ala zai aiwatar wanda yake mai girma ko muhimmi, to akan gabatar da wata sharar fage kafin abin ya wanzu. To bayan wannan mun shiga sabon fasali, shi kuma fasalin Ibn al-Qayyim ya dauko haditha din gazwatu wato Khaybar, wanda yakin Khaybar din nan bayan sulhu Hudaybiya kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina daga sulhu Hudaybiya, ya zauna bai fi kwana 20 ba ko kusa da haka, sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma jan gora sahabbai zuwa Khaybar. To a wannan lokaci dukkan ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbai da suna tare da shi za a fita zuwa Khaybar. Da aka bisa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a barin gari babu jagoranci ko shugabanci. A bisa wannan ka'ida sai Allah ta'ala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalifantar da Siba' ibn Urfuta. Wannan sahabi Siba' ibn Urfuta shine ya zama khalifan Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Khaybar. To bayan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Khaybar, sai kuma ga tawagar Abu Huraira. Abu Huraira sai kuma ga shi kuma ya shigo Madina yana mai hijira da shi da sahabban, wato shi da wato jama'a cikin kabilar su. To lokacin da yazo ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fita zuwa Khaybar. Da aka sun yi sallar Asuba da a bayan Siba ibn Urfuta, sai Siba'u ibn Urfuta a raka'a farko ya karanta suratul Maryam, a raka'a ta biyu ya karanta suratul Mutaffifin. To a cikin surar ne yana janta sai Abu Huraira ya tuno da wani ko dan kasuwa ko wani babban mutum wanda yake tauye ma'auni, yake tauye mudu, baya cika ka'ida. Sai Abu Huraira karanta wannan aya da Siba'u yayi a sallar Asuba, sai ya tunatar da Abu Huraira wancan mutum. Da haka sai Abu Huraira ya ce wailul li abi fulan lahum makilan yace wannan ayar kai tsaye tana magana ne da wani domin shine wanda yake da kwanan awo guda biyu akwai kwanan awo na bogaji akwai kuma kwanan awo wanda yake dan karami wanda an rankwashe shi ta ƙasa sannan an nannade shi ta sama wayannan kwanuka guda biyu wannan bawon Allah da su yake awo amma yanda yake shine in zai tafi kasuwa kauye zai je kura ko zai je ainihin wato abin nan tudun wada ko zai je ainihin wato abin nan ina ne inda ake shinkafan nan warawa da sauran ire-iren waɗannan zai je siyo shinkafa ko zai tafi kasuwa gujungu dan ainihin wato abin nan to kwano na bogaje yake dauka ya tafi da shi da haka da wannan na bogajin yake yin awo a hannun ma'auna da zai siya amma da ya dawo gida sai dauke na bogajin sai ya ajiye gefe guda in ku kuma kuka zo siya wajen sa akwai wannan tauyayyen mudin da shi yake amfani kai tsaye wannan aya wailul lil mudaffifina tana gaskatuwa ne akan irin waɗannan mutane duk da cewa ayar fadinta malamai suna shigar da bangarori da yawa na tauye ma'auni ko tauye mudu ko rashin cika ka'ida amma dai almutabadir fi zihin shine abin da ya shafi ainihin wato masu arkomi harkar aune-aune to bayan an yi wannan sai Abu Huraira suka nemi Siba ibn Urkuda ya yi musu guziri dan ba zama za su yi ba za su je su riski annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a Khaybar domin abin da ya fito da su kenan dan su mara wa annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yaki Khaybar to duk da sun zo sun tara annabi ya fita su ba su ga ta zama ba a garin Madina da aka suka nemi guziri aka yi musu guziri kuma suka fita to bayan sun isa can sai suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam tira an yakin Khaybar har ma an yi nasara da aka su Abu Huraira suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tunda sun kudurci niyya kuma niyya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi tunda sun yi hijira daga yankin su sun zo Madina da niyyar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam rakiya zuwa Khaybar kuma sun tara annabi ya fita kuma gashi sun biyo shi Khaybar sun tara an gama yaki suka ce to suna ba da shawara a sa su a cikin ganima to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar sahabban da aka yi fafatawa Khaybar da su cewa to ga su Abu Huraira sun iso su ma manufar su wannan yaki to kuma sun zo a makare gashi an gama yaki kun yadda a raba ganima da su sahabbai rago suka ce sun yadda ina fata an gane to bayan an yi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa Khaybar qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa lamma qadimaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla subha lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isa garin Khaybar salla subha yayi sallar asuba thumma rakiba al-muslimuna sannan musulmai suka hau ababan hawa fa kharaja ahlu khaybar sai mutanen khaybar suka fito bi masahihim wa makatilihim suka fito da kayayyakin noma shine masahi ma'ana su basu ma san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana dab da garin su zai kawo musu hari zai yake su ba dan haka su sun fita kamtin da manoma ne sun fito da safe da kayan noma irin su fartanya da sauransu wa makatilihim da kwandina wanda za su debo amfani wala yash'uruna ba su da masaniya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam fa yana garin su bal kharaju li ardihim bal ma su sun fito ne za su tafi gonakin su falamma ra'aw al jaysha yayin da suka yi ido hudu da rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga rundunar yaki qalu wannan manoma sai suka ce muhammadun wallahi kace kai wannan rundunar muhammad wannan muhammad ne fa muhammadun wal khamis muhammad ne fa da rundunar yakin sa thumma raja'u haribin sai suka koma a guje ila madinati zuwa cikin gari domin dama sun fito waje za su tafi gonakin su sai suka ga rundunar musulunci a ƙarƙashin commander in chief Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai suka rugo cikin gari dan ba da labarin abin da ke faruwa. Falamma ra'awul jaysh fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar kharibat khaybar. Manzon Allah yana ganin sun arce a guje sun koma a furgice a tsorace, sai manzon Allah ya kabbara irin kabbara ta murna da jin dadin nasara, sai ce kharibat khaybar, khaybar ta gama gurgujewa, khaybar ta lalace. Inna murin dinan musulunci idza nazalna bi sahati qaumin, idan muka sauka a farfajiyar garin mutane, fasa'a sabahul munzarina, to asbahin wa'annan almunzarina da ake yi wa gargadi ta yi muni. An gane ko? Ma'ana wannan safiya ta waɗanda za a gargada, waɗanda za a yi musu gargadi, to asuba wannan wayewar gari ta yi musu muni. Haka muke in mun dira a farfajiyar gari, to yanzu nan al'amari zai canza. Wannan wancan wato hadithi na biyu mai lamba ta biyu, Imam al-Bukhari ya kawo wannan kissa ta shigar Annabi sallallahu alaihi wasallam Khaybar a cikin, wato Imam al-Bukhari ya kawo ta cikin Al-Magazi, hadithi mai lamba ta 4497 da kuma hadithi mai lamba ta 4200. Hadithi ne wanda yake ya kuma kawo shi a cikin Al-Jihad shi Imam al-Bukhari a hadithi mai lamba ta 1365 da kuma hadithi 120 zuwa 122 ko shafi 120 zuwa 122 hadithin Anas dan Malik radiyallahu anhu. ثم ذكر حديث إعطائه عليا الراية ومبارزته مرحبا. سنن سي كما ابن القيم ya ci gaba da gaya mana hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danka wa Ali bin Abi Talib tuta domin zuwa yakin Khaybar. Wa mubarazatahu, sannan ya gaya mana kissa da labarin tahomu gama din sayyidina Ali marhaban da wani bayahudi da ake kira marhab, wanda a wannan mubaraza yawanci akan yi irin wannan mubaraza kafin a fara yaki, wanda yake jin ya isa, wanda karansa ya kai tsaiko yakan fara fitowa daga bangaren su da neman takala da kuma jefa kalubale, cewa in akwai wani isasshe wanda yake ganin jarumtarsa ta kai, to ya fito su fara gwabzawa irin gwabzawar gaba da gaba. Dan haka marhab sai ya fito. Ina fata an gane. To anan ne marhab yayi wasu baitika. Yace qad alima da khaybara anni marhabu shakis silahi badalun mujarrabu idhal hurubu aqbalat talhabu. Wato yana ziga kansa, yana yi wa kansa kirari, yana nuna isassa da jarumtarsa a fagen yaki, sai yace Khaybara ta san waye marhabu. Ita kanta Khaybar din ta san ni ne marhab. Shakis silah, wanda yake mai dauke da makaman fada, badalun mujarrabu, sannan wato wani gwarzo ne, wani sadauki ne, wani jarimi ne gogagge shagwagwar maya, shine mujarrabu. An buga da shi an bar shi, an ga jiya, an ga shekaran jiya, ga yau ana ganinta. Haka yazo ya ta zuga kansa, yace idhal hurubu, kuma ba za ka gane waye marhabu ba sai lokacin da yaƙe-yaƙe aqbalat suka taso talhabu, wutar su tana ci, to a lokacin ake gane waye marhabu. Sayyidina Ali da yaji marhab yayi irin wannan kirari da kuri da zuga kai, sai mai masa da amsa, yace ana alladhi sammatni ummi haidara kalaythi ghabatin karihil manzara opihim bisai kaila sandara. Wa'innan su ne baitocin da sayyidina Ali shi ma ya mayan masa da martabi ya martani. Yace ana alladhi sammatni ummi haidara, ce ni ne wanda babata take ce min haidar. To kaji daga inda aka samu sunan sayyidina a sunan Aliyu a dinga ce masa haidar. Sayyidina Ali mahaifiyarsa take masa wannan, yace ni ne wanda mahaifiyata take kira na haidara. Wato wanda haidara zaki kenan, wanda sufa ce ta ƙarfi da jarumtaka da ikibal, yin gaba babu ja da baya. Yace to ni ne, in kai marhab ne to ni kuma ni ne haidara. Kalaythi ghabatin, ni dinnan kamar layth zaki ne gabatin da ke cikin dazuzzuka. Karihil manzara, gani na ba kyau. An gane ko? Wato shine karihil manzara, ma'ana mai tsananin ban tsoro shine karihil manzara. Ufihim bisai, zan fuskance su, zan kuma ba su sakamako, sakamakon abin da suka aikata da cikakken ma'auni ko cikakken awo. Shine ma'ana ufihim bisai kaila sandara, ma'ana zan fuskance su kuma zan yi musu sakamako da ma'auni cikakke na irin abin da suka aikata. Da haka kamar martani ne Ali ibn Abi Talib ya mayarwa wancan marhab. Wannan ka koma Imam al-Bukhari game da bayar da tuta ga Sayyidina Ali a yakin Khaybar, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shawwaka sahabbai ya sa musu wato bege da san karɓar wannan tuta, domin taken da annabi yayi wa wanda za a ba tutar dole kowa yayi kwadayin a bashi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Yace lallai tabbas gobe zan danka tuta a hannun wani mutum mai wata irin sufa. Wannan mutum yana son Allah, wannan mutum yana son manzon Allah, sannan Allah yana son sa, manzon Allah yana son sa. To wannan jumla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, fabatan nasu ya duku na lailatahum, ai a wannan daren mutane dai ba a bacci ba, ake ta tattaunawa wa za a ba, wa za a ba, wa za a ba. Daga gari yana wayewa aka bugo sammako, kowa yana fatan ina ma shi za a dankawa. Ina fatan gane. Sayyidina Ali ce ban taba san shugabanci ba da jagoranci ba irin a wannan ranar. Sai a wannan ranar yace dage nake yi ko za a ce Umar zo ka karba, saboda duk wanda aka ba wannan tuta ya haye, domin an sufanta shi da wata sufa da duk sahabbai suna san ina ma su ne. Ana zuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina Ali ibn Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib? Aka ce huwa yashtaki aidai, sai amma kin Allah ya bayani. Ai Sayyidina Ali kwata-kwata ba ma ya gurin na ya makin Allah, yana can ba shi da lafiya, yana fama da ido. Manzo Allah ya ce aje a taho da shi. Da aka ɗauko shi aka zo da shi, manzo Allah ya mai tofi a idan, sai ga idan ya warke kamar bai taɓa ciwo ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danka masa tuta. Sayyidina Ali ya karɓi tuta sai ya tafi. Ya fara tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa on fis ala rislik, ala rislik. Sai manzo Sayyidina Ali ya tsaya, manzo Allah ya gaya masa sakon da zai gaya masa da dokoki da ka'idojin yaki, sannan ya tafi. da haka sai Allah madaukakin sarki ya bada nasara ta hannun sayyidina Ali to wannan kissar ko wannan hadithin shi ibn al-qayyim yake cewa maka thumma zakara hadithu idaihi ar-raya wannan hadithi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-jihad hadithi na 2942 da hadithi na 3309 afwan sannan ya kawo shi a cikin al-magazi hadithi na 4210 Imam Muslim shi ma ya kawo wannan hadithi cikin fadailus sahaba hadithi mai lamba ta 2406 hadithin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu haka Imam al-Bukhari ya kuma kawo wannan hadithi na bawa sayyidina Ali ko danka wa sayyidina Ali tuta a cikin al-jihad hadithi na 2975 haka a cikin al-magazi hadithi na 2409 Imam Muslim a cikin al-jihad hadithi na 1807 haka a cikin fadailus sahaba hadithi na 2407 hadithin Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu hadithin mubaraza kuma da sayyidina Ali yayi da marhab shi kuma hadithin Imam Muslim ya kawo shi hadithin Muslim ne a hadithi na 1807 wa zakara qissata Amir ibn al-Aqwa sannan ya ambaci qissar Amir ibn al-Aqwa wato wannan Amir ibn al-Aqwa wato mawaƙin waƙoƙin yaƙi ne shi a inda ya ƙware a waƙoƙin yaƙi inda waƙoƙinsa ke sanya kuzari da karsashi da nishadi wato a cikin zukatan sojoji daga wannan Amir ibn al-Aqwa a wannan tafiya shi ma yayi wasu baitoci da ya ƙara wa sahabbai kaimi wanda Amir ibn al-Aqwa an ce takobinsa ba shi da tsayi sosai a wannan yakin shi ma ya je garin ya kai sara sai takobin ya dawo kansa ya sare shi ko aka fada ko wani abu mai kama da haka ya je kwanta ya jinya wanda wannan shine dalilin ajalinsa shi ya rasu har ma wasu cikin sahabbai suke ganin kamar wannan ya bata masa aiki domin kamar shi ya kashe kansa da kansa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa a'a wannan ayyukansa na kwarai suna nan wannan abu da ya faru da shi ba zai taba aikinsa na alkhairi ba domin abu ne wanda ya yi shi ba da niyyar ya kashe kansa ba wanda a wannan yaki yake cewa Allahumma laula anta mahtadaina ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك واتو فداء لك بما اقترفنا وثبت الاقدام ان لاقينا والقي سكينه علينا واتو سبيتوچي ne ya dinga yi wanda wannan ya dinga shawwaka sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da annabi ya ce wannan wane ne yake wadannan baitocin haka baitin yana ce Allahumma laula anta yace ya Allah ba dan kai ba mahata daina da ba mu shiryu ba wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah ce ba dan kai ba Allah da ba mu zama shiryu ba da har yanzu muna cikin duhun jahilci muna cikin bata da shirka ya Allah kai ne ka shiryar da mu wala tasaddaqana wala sallaina ya Allah ba dan kai ba da ba mu dinga sadaka ba wala sallaina ba dan kai ba da ba mu dinga da ba mu sallah ba ya Allah shiriyar da kai mana ne yasa muke sadaka muna sallah faghfir fida allaka ya Allah saboda sadaukar da rayuwar mu da muka yi dan taimakon addinin ka gafarta mana maqtarafna wato abinda muka aikata na laifi ko na zulubi ko maqtafaina dide ne maqtafaina abinda muka tsorwurta wa thabbit alaqdama illa qaina ya Allah ka tabbatar da digadigan mu illa qaina in muka hadu da abokan adawa ya Allah kar ka jarrabe mu da gujewa abokan gaba kar ka jarrabe mu da tsoro da rauni da zamu ga makiyanka makiyan addinin ka mun kuma mu ce kafa mai na ci ban baki ba ya Allah tabbatar da digadigan mu in mun hadu da su wa alqiyan
sakinatan alaina, ya Allah ka sanya mana wata nutsuwa lokacin da muka hadu da su. Kuma ka san Allah madaukakin sarki ya saba ba wa sahabbansa irin wannan nasara, ya sanya nutsuwa ga gansu kamar ba fagen yaki ba. Abokan gaba sun rude, sun furgice, sun fita daga hayyacinsu, wato da kagansu, wato wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa, daga ido ya rena fata. Amma irin wannan kaga a cikin yakin Uhud, Allah ya ce idh yughashikumun nu'as amanatan min, wani irin gengedi, kaga soja yana gengedi a filin yaki, ai ka san akwai nutsuwa. To sukai sai cikin baitocin yake cewa wa alqiyan sakinatan alaina, ya Allah madaukakin sarki ka saukar mana da nutsuwa a lokacin da zamu hadu da abokan gaba. Wannan shine Amir ibn al-Aqwa. Thumma hasarahum, sannan manzo Allah sai ya musu kawanya, ana ya kewaye garin Khaybar. Fajahada al-muslimuna, amma fa musulmi sun shiga tsanani matuka, ga yunwa da karancin abinci. Fadhabahu al-humra, tsanani yayi tsanani har suka fara soke jakuna. Fanahahum, manzo Allah ya hana su. Shi yasa abubuwan da annabi ya hana a yakin Khaybar, ya hana naha al-luhumil humuril ahaliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaybar ne ya hana cin naman jakin gida. Kafin Khaybar ana cin naman jakin gida, amma daga Khaybar aka soke cin jakin gida, sai dai a hau, sai dai a dora masa kaya. A yakin Khaybar, in ban manta ba, manzon Allah ya hana auren mutu'a ila yaumil qiyama, duk a Khaybar. Na fata an gane. Da haka kafin lokacin har sun abin nan, wata ruwaya ma aka ce har sun girka tukwane sun fara zabarbaka, aka ce naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an luhumil humuril ahaliya, da haka akai manzo Allah ya umarni bil quduri, wayannan tukwanan duk aka ci kifar da su. Na fata an gane. Thumma salahuhu, Yahudawan Khaybar sai suka nemi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala an yujlaw minha, akan za su fice daga garin Khaybar. Sun saba dama yan zauna, yan kama guri zauna, dama yawanci masu yan jarida na Hausa na yanzu haka suke cewa Yahudawa yan kama wuri zauna. Yanda kaga suna yi wa Palestine a yau, su je su kama garin mutane, su mamaye musu gari, su kori mutane, ya zama nasu. Wannan ɗabi'a su ce, in ba ku manta ba, su ne na garin Madina aka fasa su. Wasu daga cikinsu, ina jin irin ƴan ƙabilar Banu Nadir, su ne sai suka kwararo suka dawo Khaybar. To da haka cikin sulhu da suka nema da annabi sallallahu alaihi wasallam, za su fuci, za su bar Khaybar. Walahum ma hamalat rikabuhum, manzo Allah ya ce ya yarda da wannan sulhu, kuma ya ba su izini su dauki duk abinda ababan hawansu za su iya dauka. Duk abinda abin hawansu zai iya dauka su dauka. Walahus safara wal bayda, amma fa masu rawaya-rawaya da farare nasa ne. Masu rawaya-rawaya gol kenan, farare azurfa kenan, ma'ana ba za su dauki zinare da azurfa ba, banda shi aka basu da shi, an kuma kara wa barna dawaki, an kuma kara musu karfi. Su kuma zuwa da wannan kudin za su iya zuwa su sake gina wani gurin, su sake siyan makamai da sauransu. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce izinin da ya musu, duk abinda raƙuminsu zai iya ɗauka, ko jakinsu zai iya ɗauka su ɗauka, kayan sawa ne, abinci su ɗauka, amma su fice daga Khaybar. Amma banda as-safara wal bayda, banda zinare da azurfa. Washtarada, manzo Allah ya gindaya musu sharadin, anna cewa man katama au gayyaba, wanda ya boye wani abu ko ya boye kudi ko zinare ko azurfa fala zimmata lahu wala ahad ba shi da kariya babu yarjejeniya da shi kenan in aka kama mutun za a yi saci in ka zo duk abin da ka dauko in dai ba as-safara wal bayda bane sai ka wuce ku sani duk wanda aka samu ya boye zinare ko ya boye azurfa fala zimmata lahu wala ahad yarjejeniyan nan babu shi a ciki kariya da za a bawa sauran shi ba shi amma saboda bayahude fagayyabu maskan wallahi da suka boye shi sa Allah ta'ala ce wa min ahlil kitabi man intamanu bikin qarin yu'addihi ilayka wa minhum man intamanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima diyan da kai da jaki sai ya ci kara amma akwai na kirki a cikin su ne wasu duk suka musulunta irin su Abdullahi bin Salam amma akwai jairan suna nan da haka sai aka samu sun boye wata jakar fata ko wani buhu na fata fihi malun yana dankara da gold wa huliyin da kayan kawa na mata irin su dan kunnan gold sarka awarwaro huli li huyay bin al-akhdab na shugaban su wanda aka koro shi daga garin Madina cikin kabilar Banu Nadir da ya tashi ya taho da dukiyar tasa in kun tuna a can baya an nemi su fito da dukiyar suka ce babu har manzo Allah ya ce ƙarya suke yawan dukiyar da dadewar su anan bai kai a ce wannan kudin ya kare ba bukatun da suke yi da kudi da yawan dukiyar Huyay bin Akhdab da barowar su garin Madina bai ci a ce wannan kudin babu shi ba ƙarya suke abin cika akwai kana hatamalahu ma'a wanda wannan dukiya ce da Huyay bin Akhdab ya dauko tare da shi ila Khaybar lokacin da aka koro su daga garin Madina ya dawo da ita Khaybar thumma dhakara al-haditha sannan sai ya ambaci hadithin wanda mun karanta shi a can baya in kun tuna falamma arada ijla'ahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudurci niyyar korarsu daga cikin nan gurin qalu sai suka zo gaba ɗayan suka ce da'ana fiha yanzu mun zo da neman wata alfarma ya maikin Allah da'ana fiha ka kyale mu ka bar mu a cikin Khaybar din mun yadda yanzu ba namu bane an kwace ka bar mu a ciki fa atahum iyyaha ala shatri ma yakhruju minha ma badalahu an yukirahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa atahum iyyaha sai ya basu bisa wannan sharadin ala shatri ma yakhruju minha suna da rabin abin da ya fito na amfanin gona ma badalahu gurgudan abin da ya ga dama tsawon lokacin da ya ga damar an yukirahum ya tabbatar da su akan wannan yarjejeniya ma'ana sai manzo Allah ya ce to mun yadda ku zauna ku ci gaba da noma gonakin Khaybar gurgudan lokacin da na ga damar ku zauna ran da na so ku tashi zan ce ku tashi amma yanzu za mu kyale ku zauna ku ci gaba da nomawa abinda aka samu na amfanin gona kuna da rabi muna da rabi wannan hadithin Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin Al-Kharaj wal Imara wal Fai hadithi na 3006 hadithi ne Hassan hadithin Ibn Umar radiyallahu anhuma wa hassanahu al-Albani fi sunan Abi Dawud Ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin sunan Abi Dawud ya hassana wannan hadithi yace hadithin Hassan ولم يقتل بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق حقيق الناكث ولم يقتل من زن الله صلى الله عليه وسلم بكارك يا كروان با بعد الصلح با يوانا الصلح دا أكيد متانا خيبر إلا ابن أبي الحقيق sai ibn abil huqaiq annakith wanda shi ma warwara alkawari yayi saba yarjejeniyayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake shi amma in ba shi ba a tsawon wannan yarjejeniyar babu wanda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka wa saba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safiya a wannan yakin na khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu safiya a matsayin wanda aka kama a wurin yaki wa kana tata ibn abil huqaiq kuma dama wannan ibn abi huqaiq shine mijinta ina fata an gane wa arada alaiha alislam manzon Allah ya tallata mata musulunci yanzu ga ta dai a matsayin baiwa an kamo ta a matsayin fursunan yaki manzon Allah ya tallata mata musulunci fa aslamatta musulunta fa a'taqaha manzon Allah ya yantar da ita waja'ala itqaha sadaqaha manzon Allah ya ce to yanta ki da nayi shine sadakinki sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malamai anan suka ce shi sadaki ba lalle sai kudi ba duk abin da zai amfanar da mace kuma ta yarda da shi ya zama sadakinta shi yasa wasu malaman suka ce sadaki mafi daukaka shine sadaki akan musulunci sadaki akan addini misali irin wanda ummu sulaim taiwa abu talha mace ta ce wani ya ce yana son ta kuma ba musulmi bane ita ma ta ga tana son sa amma tunda ba musulmi bane ba aure amma ta ce in har zai musulunta to za ta aure shi ba ta bukata ko kwabo musuluntar shine sadakinta nan shine sadaki mafi daraja mafi tsada malamai suka ce sai kuma sadakin da aka yi shi akan alkur'ani ta ce to ni kaga ban yi karatu ba tunda kai akramaka Allahu ne sayyidi ne kai to ni ba sadaki ba na son kokobo ina so ka koyar da ni huruful hijaiya in san baki kuma ka dora min tun daga Fatiha har zuwa minal jannati wan nas ni shine sadaki na naga kai ma in nace kawo kudi yi lefe na dora maka wahala dan na san kai ma yawanci rayuwar taka karatu kake ta yi to yanzu mu hadu mu rufa juna asiri ba tsawwalawa qur'ani za ka karantar da ni da haka in ka yarda shike na sai daura aure akan haka amma fa dole sai ka karantar da ita ta sauka domin shine sadakinta na'am haka za a yi ta yi a wani matsala a to nawa mutum yake ta duk mai koyarwa ba yana haduwa da irin waɗannan ba to a ko wanda ya kamata ka karanta saboda iyalinka to din da gazawa mai tauri ai ta yi to abudan kuma kila ba taurin daga ita bane kila methodology din daga kai ne kila in ka canja method akwai different methodology na koyar da mutane zabi da ka in ka bi wani salon wani ba zai fahimce ka ba amma kila kana canza salo wani zai gane zabi da ka in mutum ya karance ta to la'alla irin hanyar da yake bi ka san duk wanda yake ya goge a karatu to mafi yawan lokuta in ka hada shi da dan karamin almajiri sai ya dinga maka karatu irin na gogaggu to amma kila inda zai bi ya dauko ya saukar da level din sa kasa ya dauka shi yanzu yana karantar da karamin yaro dan primary kai ya kalli girman wanda yake koyarwa so saboda haka wani lokaci ba daga kwakwalwa bane daga kila hanyar koyarwa an gane ko so kila ya canza usulubi ko canza salon koyarwa kila za ga an dan samu ci gaba na me kake so ka ce ai da ma sharadin ke da ai a ba kafin a daura ba a ba kafin a daura ba ai sharadin da tai kawai shine ita sadakin ta shi da a koyar da ita kenan shi kuma kaga sai duk yanda yake sai ya samu wani lokaci wanda wannan banda koyar da ita wanda ya zama mai wajibi wannan kuma doriya ne akan wajibin domin sadakin ta ne da haka ba zai mata wasa da shi ba na'am ai ba magana ajalan ma tunda ba kudi bane
tunda ba kafin na dora auren da
ah yanzu kun manta hadithin matar da tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace na baka kaina manzo Allah ya kalle ta daga sama har kasa sun koyar da kai wani sahabi yace illam takun bika haja fa zawujini ha bakin Allah an baka bukata ni tayi mun manzo Allah yace kawo sadaki yace nan fa daya kamar ya yace babu a je dai kalalubo ai ba a rasa nono a riga yaje ya buga buga ya dawo yace ya makin Allah ban samu ba yace ma ya makin Allah barin takaita ma ban da komai sai kayan jikina kayan jikina kawai na mallaka yace to ai yanzu in ka bata matsayin sadaki kai kuma baka da kaya kuma manzo Allah yace ka je ka samu walau khataman min hadidin ko da zobe ne na karfe ka samu wato wayannan samarin bayan Allah da kuke kallon su da wayannan ƴan mata mun ba sauƙaƙa aure ba fa akwai matsala duk sanda aka ce zina tafi aure wahala tafi aure sauki to an shiga uku kun ki ku aurar da ita a kuɗi kaɗan amma wani matashin a 1000 zai lalata muku ita saboda yana son ta tana son sa sun shaku da juna kun kyale su sun shaku sun sarki kuma shi bai da an ce masa ya bayyana thumma wato sai ga kuma Allah ya uda kuma ya iya lankwasa magana ya riga ya tafi da zuciyarta to kuma wayannan tana tattara zan nakan hanya bai da su kuma ku kanku kun sani cewa yanzu ana lalata yara mata a kudi dan kadan wanda in ka kawo goman wannan sai a rena in aka ce ka kawo goman abin da aka bata ta da 1 bisa goman sa to in ka kawo goman sa ma yanzu a aure rena za a yi shi yasa manzon Allah ya tijan hankalin mutane ya ce auren da yafi kowanne albarka aisaruhunna mu'una wanda dawainiyarsa ba mai yawa ba ce inda aka samu sauki wajen dawainiyarsa shi sa zaka ga da an zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam babu magana sai watan gobe sai December sai watan kaza babu yanzu shi wannan sahabin da yazo aka ce je ka iltamis walau khatama min hadidin yaje da yace ya makin Allah duk shagon nan na caje ko ina kowa sha babu a ciki kuma ga mata ya gani yana so manzo Allah yace me ka haddace ni alqur'ani yace akwai suratul baqara akwai baqara yace na aura maka ita da abun da ke tare da kai na alqur'ani ke kin yadda ta ce eh kenan kuma in ka isa ka ce auren bai dauru ba kuma ba ji ya kasa ciyar da ita ba kuma ba ji ya mata wulakanci ba ji ya koro ta ba ina fata an gane so saboda kaga wannan yana nuna maka cewa duk abun ana saukaka shi ne a yi shi yanda za a yi a wuce gurin amma a ce an daga aure sau biyar sau shida sau bakwai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yanzu kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata ya kinga ba wahalar da kai ita rayuwar nan sauki ne da ita kuma addinin musulunci gidan sauki ke kinga ke baiwa ce kuma kin san darajar ki ba wata daraja ba ce mai girma yanzu tunda kin musulunta ina so in aure ki amma ƴan taki zan yi shi ƴancin shine sadakin ki jinya da ta ce na yadda shikenan ina fata an gane ya naga takarda ne tun dazu lokacin yayi ne har aminci da bari mu ƙara so zuwa qalil bayhaqi wa qasama khaybar ala 36 sahman manzan Allah ya kasa Khaybar din kanta ya kasa ta gida 36 kullu sahamin kowane kashi daya mi'atu sahamin yana kunshe da kashi 100 ma'ana ita Khaybar din aka kalli map din ta sai aka tsaga ta gida 36 sannan a kowane kashi kamar in maka misalin da za ka gane sai aka fitar da plot 100 a tana da girma ko aka tsaga ta kashi 36 duk kashi ɗaya kuma aka samu shiya 100 a ciki fa kana lahu walil muslimina nisfu bayan an yi wannan tsaraban sai manzo Allah ya ce da shi da musulmi suna da rabi 36 araba biyu nawa kenan na'am 18 to sai ya ce mu ni da musulmi muna da kashi 18 an gane ko ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umman musulmi sun yi tarayya a 18 wan nisful akhar daya 18 din kuma linawaibihi wannan an ware shi ne saboda bukatun annabi sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da ka iya tasowa wanda yake da jibi da al'umman musulmi kamar yanda ka san yanzu da mutum ta kakare kawai sai ya ce ina ne gidan liman kawai zai ce ma wallahi jiya ba mu ci abinci ba shi sa kaida kamata a dinga ajiyo limamai ɗan estara abubuwa saboda duk wanda ta rikice kawai sai ya zo wajen liman an fahimta to limamai irin tsari irin na musulunci nan gurin wata mafaka ce shi yanzu yana solving ɗin abubuwa da yawa wani dan rikicin aure da ya dan taso sai ga 10,000 ta magance shi da an zo gidan liman mai kon yayi ta wa'azi ayi ki shiga wa'azin kawai da ya ce ga 10,000 ba dai matsala nawa ne 5,000 ko 6,000 ya ce ga 10,000 kenan kawai an wuce gurin da aka wannan rabin kashi 18 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-akhar li nawaibihi nawaib shine abubuwa na gaggawa emergency abubuwa da za su iya tasowa an gane ko wama yanzilu bihi min umuril muslimina wato abubuwan bukatunsa da kuma abinda zai iya tasowa na al'amuran musulmi wannan shi kuma an ware shi na wannan 18 to sai mu tashi qalal baihaqi insha Allah binne mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin Amin.